أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa da ku ƴan uwa a cikin wannan rana ta Alhamis wanda yake 26 da watan Zulhajj, ko hijira ta 1442 wanda ya daidai da 5 ko 4 na 5 da watan 8 miladiya ta Annabi Isa dan Maryam ta 2022 dan tare da dan uwa ko kuma ce tare da 21 na ko yau 21 da watan 8 miladiya ta Annabi Isa dan Maryam tare da fadilatu Sheikh Malam Abdul Malik Hamis kamar da babban bakon wanda yake ma'rufi ne kuma ba ya bukata mu sake ta'arifin shi. Malam dai barka da zuwa.
Barka akramakum Allah.
An zo lahiya ko?
Allah
ya lau alhamdulillah. Ya ayyuka mallan kuma.
An gode Allah.
To kuma sannu da zuwa.
Sannu.
To ƴan uwa kamar yadda kun ka sani lokaci ne wanda muke gabatar da wannan muhadarori waɗanda suke gudana kullun. Muna fatan Allah mu ɗauki sarki shi mu malam jagora.
Amin.
Allah shi arzuta mu kuma aiki da abin da malam zai karantar da mu.
Amin.
A yau mun dai ƙare da abin da shahi ilimin muka gwargwadon iko na abin da yake da ta'alluki da Alƙur'ani mai girma. Tun daga karanta shi da ƙa'idodin karanta shi da kuma duk wani abu da ya gwargwadon iko. Muna fatan dai wannan Allah mu ɗauki sarki saka da alkhairi. A yau kuma za mu tashi ilimi na biyu mafi daraja bayan Alƙur'ani mai girma, shine ilimi na hadisi.
Na'am.
Wannan ilimi ne kamar yadda kuka sani ilimi ne gaskiya mai tsada, wanda gaskiya irin yau da gobe ba za ta baka shi ba, sai kai karatu ka nutso kuma ba kowa zai baka shi ba sai wanda yake shi ma yayi nutso. Muna fatan Allah mu ɗauki sarki shi har haskaka huskan mala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dar law imri'an sami'a maqalati fa addaha kama sami'a.
Amin gare mu gaba daya.
Amin. A yau insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan ilmul hadisu dirayatan wa ruwayatan.
Na'am mala. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تو أكرمكم الله kamar yadda aka gabata cewa yau za mu yi bayani kan ilimi na biyu a musulunci, wato shine ilimin hadisi. To ilmul hadis malamai suna karkasa shi kaso daban-daban, amma manya-manyan kashe-kashen da ake yi shine ilmul hadis riwayatan wa dirayatan. To in an ce riwayatan abin da ya shafi riwaya ilimin hadisi, an gane ku. Dirayatan kuma abin da ya shafi ilimin mukan da za a ciro daga hadisi, domin riwaya na da alaka na daga arrawi. Ya za a yi a san wannan hadisi ya inganta bai inganta ba, za a karba ko ba za a karba ba, a kodin su illoli tare da shi ko babu. To sannan kuma abin nan dirayatan ilimi ne daga addiraya, sani ne. Wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. To amma abinda malamai suke cewa shi ilmul hadisi riwayatan shine asli, shi kuma dirayatan shine wato far'i tu ilreshi. Domin ba yadda za a yi a fitar da wani ilimi cikin hadisi sai an tabbatar da ingancinsa. Ina fata an fahimci ni. Yahuwa, to ya kamata mu fahimci alaka tsakankanin su kuma da muhimmancin su, kuma guda bai isa dan ka san hadisi ya inganta, to kuma ai yana yiwuwa baka fahimci wato hukumce-hukumcen da ke cikinsa ba. Shi yasa dole haɗa su, shine abin da ya dace sai ka zamanto malami cikakke insha Allah.
Kinan ba za ta taɓa yiwuwa ba ka ɗauki guda ka bar guda.
A in dai ka ɗauki guda to sai an ga wato kuskurenka domin zaka zo gashi ka san hadisi ya inganta amma wajen fitar da hukunci hukunci kai kuskure
a
samu matsala ko kuma ya zamanto a ka zo ka fitar da hukunci hukunci ashe hadisin bai inganta ba kaga tsaye kake ga wawa inji masu iyo kana tsaye ga wawa ke
Allah abu da warku da fara muna son ta'arifi na hadisul qudsi
to al hadisul qudsi kamar da suke cewa shine hadisin da aka danganta zuwa ga ma'anarsa zuwa ga wato Allah amma lafazin sa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine zance mafi inganci daga cikin zancen malamai shine hadisul qudsi anti al qudsi mai tsarkaka daga al qudus ne shine abin da yake tsarkakakke كما حديث يوجد في صحيح مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا كوباينا واتو الله يتينا حرمتا مكينا ظالمتي كما ناسا ياشا أسان كاننكو حرام تو كدكو يظالمتي تو كاقا ونن حديثي نيا شيسا ما لما حديثي سوكي توا فيما يرويه الربه تبارك وتعالى ابن منزو صلى الله عليه وآله وسلم يروي تو دكا الله تو سيسوكا زنتيما في إنغانتي لفزين سبا دكا وجان الله بني ما أنرسا تي دكا وجان الله سباني القرآن شي وند لفزين سا دما أنرسا تو دكا وجان الله سكي شكما حديثي وند با قدسي با ma anarsa da lafazin sa duk daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake amma da izinin Allah ina fata an fahimci ni to shi kuma hadithul qudsi ma anarsa ce to dai daga cikin malamai in ban manta ba imamu sa'di ne ma yayi littafi al ahadithul qudsi ya kuma wanda abu ne na bukata ai bincike kansu a tabbatar da waɗanda sunka inganta ta fuskar sanadin su da waɗanda ba su inganta ba dan annabi ba zai ma Allah ƙarya ba amma sai an bincika waɗanda suka rawaito hadisin in ya inganta dan kawai wani ya zo ya ce to ya za mu yi mu ce kuma a bincika in ya inganta kuma mun ce annabi ba ya ƙarya a'a kasancewar sanadin sa ya inganta ake nema in ya inganta kenan kuma tabbas ne tunda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya yin ƙarya to wannan shine al hadith al qudsi
Allah ya saka da alheri ma
amin amin
to malan shi kuma ta'arifi na hadisi hadisin nabawi shi kuma
to ya ce hadisin nabawi hadisi ne na annabi dukkan hadisai in sun inganta hadisai ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ma udhifa ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir duk abinda aka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma dangantakarsa ta inganta ya zamanto magana ce او فعل كو ايكي او تقرير كو تبتروا او جمع لما حديثي او خلق واتو صفة كو تصفة انغاني كو خلقية او خلقية تا دبيئة كو كما تحلتا دوكا دي انتي خلقية ودا تكيدا علاقة دا حلتا سا خلقية ودا تكيدا علاقة دا كما دبيئو انسا انا باتا ام فهمتيني
كنان نم مي سوراري شنا اي فهمتا كنا اكوي بمبنشي تكاني حديث القدسي da hadisin nabawi
eh dukkan su hadisi nabawi ne amma inda sun ka sha banban wancan ma'anar shi ce daga wajen Allah eh mun fadi wannan wancan kuma lafazin sa ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ma'anar sa shi zai fassara shi amma tare da cewa Allah ya bada umurni don goma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo baya furci akan sarrafa ce sai an yi masa wahayi
Allah ya saka da alheri
amin
sai tambayar mu ta biyu muna tambaya game da hadisin sahih shi hadisi sahih din nan shina da nau'uka kuma shina da darajoji ko kuma in mun ka ce hadisi sahih shikenan matsaya baki
akwai magana mai yawa amma dai a gurguje zamu iya cewa shi hadisi sahihi yana kasuwa daban-daban wato akwai hadisi mutawatir ya an ce al-mutawatir shine wato suke cewa alladhi rawahu jam'un yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib wanda jama'a mai yawa suka ruwaito shi kamar hadisan da an kai wa hujjatul wada kusan mutun 100 za a ce suna tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin khutba kaga wannan khutba ta zama mutawatira an gane ko domin jama'a mai yawa za ta ruwaito ta zuwa ga jama'a mai yawa to mutawatiri shi ba a zancan yufidul yaqin yana nufin yaqini tabbas ne ina fata an fahimci to sai malamai suka kasa shi mutawatiri gida biyu mutawatirul lafz da mutawatirul ma'na wanda lafazin shi ya zo mutawatiri an gane ko to sai zama to kamar lafuzzan shi sun zo ta fuskoki daban-daban ma'anan kuma wanda yazo ma'anarsa lafuzzan sun bambanta amma ma'anar guda ce kamar malamai suna bada misali hadisan da ke nuna za a daga hannu wajen addu'a to waɗannan sun zo ta fuskoki daban-daban mutawatirai ne ina fatan an fahimci ni almuhimu dai zaka ga malamai suna kawo hadisi mutawatiri ko ta fuskar lafazi ko ta fuskar ma'ana wato lafuzzan shi sun zo da sifa iri daya ko kuma ma'anar su ta wato lafuzan sun bambanta amma ma'anar su ta zo to wannan hadisi ne sahihi tunda mutawatiri ne amma ta fuskar istilahi na malaman hadisi ba su kiran shi wato hadisi mutawatir domin at-tawatur fil lugha yana nufin abin da ya zo jere thumma arsalna rusulana tatra mun turo manzannin mu wadansu na bin bayan wadansu ina fatan an fahimce ni to wannan kenan daga ciki akwai hadisi wanda suke kira hadithun wajen mustalahul hadith yanzu a yanzu kenan tunda shi wancan mutawatir suke kiran shi amma dai ya inganta ko mutawatiran lafzan ko mutawatiran ma'anan idan muka zo wajen sahihi wajen malaman hadisi shi bai kai mutawatiri karfi ba idan muka diba cikin manzumatul bayquniya yana cewa wato wazimin aqsamil hadith idda wa kullu wahidin ata wa hadda أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط أم مثله معتمد في ضبطه ونقله حديثي نفركو الصحيح تو منين صحيح وهو ما اتصل إسناده كذا من توسن دنسا يا إنغانت يا جيرو ما أنا بينكي با شيني اتصل أنغانيكو ما أنا اتصل يا سادو اتصل وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ kuma bai zamanto shazi bane ya saba mari wayoyi da dama wanda suka inganta aw yu'al kuma bai zamanto yana da illa koyayya ba wanda malamai sun yi littafai fi ilal hadith suna da yawa an gane ko littafan ilal wanda illa ce koyayya wanda sai manyan malaman hadisi da suke bincike suke gano ta a zahirin shi zaka ga kamar yana da kyau amma hadisin baya da kyau aw yu'al ko bai da illa yarwihi adlun dabitun am mithlihi wanda zai ruwaito shi adlun wato adilina cikakken adili kenan zu adilina sai ce adilin koko ya mai da shi kamar shine adilin ma adalcin gaba daya mubalagha ce a wajen malaman balagha yarwihi adlun dabitun am mithlihi shi ma ya ruwaito shi daga adili har zuwa adili 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 ba a samu kuma makaryaci ba ina fata an fahimci ne mu'tamadun fi dabtihi an yarda da dabtakin sa tsarewa shi kuma dabtakin nan kala kala ne wato akwai dabtu sadrin wanda yana da karfin harda sannan kuma akwai dabtu kitabatin wanda yana rubutawa ya aji to an fi son ko mutun ya hada guda biyu saboda zakira wata rana ta khunul insan tana iya tayaudare shi an gane ko mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi da abin da ya ciratu duka ana bukatar wannan kuma ya zama turawi ne adili wanda ba a jahilce shi ba kuma an tabbatar da adilina ba a fassaka shi ba ko badda ashi ko tuhuma shi da ƙarya to wannan shi ahadisi sahihi ingantacce to sai sahihu li ghairihi shi wannan sahihi baya bukatar wani hadisi da an ganshi shi ya inganta amma akwai hadisin hasanun ya an ce hasanun shine kamar yadda suka yi cewa al-ma'rufu turuqan wa gadat rijaluhu la ka sahihi ishtaharat kamar yadda Imam al-Bayquni ya ce an san shi ma'ana zaka iska hadisi ne wanda an san shi wajen wata jama'a ko kuma abin nan mutanen wata kasa shine yace turuqan an yana da hanyoyi daban-daban to hasanun na amma wa gadat rijaluhu la ka sahihi ishtaharat mazajin da ke riwayan shi dan ne ce rijalu ba ana nufin maza ɗaya ga riwaya ba a wajen malaman hadisi da ake cewa ilmun rijal dan kan mu ci babu hadisan mata yau samu hanyar da za su yi suka to suna da adalci an yarda da su an gane ko amma kuma su adalcin su bai kai na wadancan ba don adalci ba mataki mataki na to sai a ce mai hadithun hasanun to in hadisi ya hasanun yazo ne hasanun yazo ne hasanun yazo sai a ce to sahihun ne wannan hadisi li ghairihi ina fata an fahimci ni ko kuma ya zamanto yana da hanyoyi daban-daban waɗanda sun ka inganta shi kadai karan kanshi bai zamanto wa sahihun hasanun na to amma sai samu wani hasan ya zamanto hasan sai kuma sahihun li ghairihi ina fata an fahimci ni to wannan shine dai nau'i hadisi guda biyu da sahihun li ghairihi da kuma sahihun li dhatihi ina fata an fahimta wallahi a'lam
wannan shine hadisi sahihi da nau'ukan shi da darajojin shi
to darajojin shi kuma daban-daban ne ina fata an fahimci ni darajojin shi yana da darajoji wato guda bakwai kamar yadda suka fada
shi
sahihi hadisi sahihi na farko mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim wanda imam al-bukhari da muslim sun kai ittifaqi a fitar da shi
na
farko kenan na biyu sai wanda imam al-bukhari ya fitar da shi ma akhrajahu al-bukhari faqat kuma ma rawahu al-bukhari faqat na biyu sai wanda imam muslim shi kadai ya ruwaito shi an gane ko na uku kenan na hudu sai wanda ya kasance akan sharadin su guda biyu an gane ko amma ba su fitar da shi ba na biyu na biyar sai wanda ya zamanto akan sharadin imam al-bukhari
shi
kadai na shidda sai wanda ya zamanto akan sharatin imamu muslim shi kadai na bakwai kuma sai wanda ya zamanto akan sharatin wato wani daga cikin malamai wanda ba waɗannan ba ina fata an fahimci to waɗannan su ne sharuɗa ba ku maratibu sihha guda bakwai har wani sha'ir yake cewa ta shajara qaumin qaumun fil bukhari wa muslim لدي أي ذين يقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم malama hadisi sun yi sabani shin da Bukhari da Muslim wa za a gabatarwa daga cikin su wajen sihha ma
wajen inganci
to sai yace ni abinda na fada ko abinda malamai suke fada shine Imam Bukhari wajen ingancin hadisi yana gaban Imam Muslim amma kuma wajen kyautata tsarin littafi to Imam Muslim yana gaban Bukhari tunda tana yiwa kafi mutun wani fanni wani mutun fika tunda imamul muslim ma dalibin imamu al-bukhari bane kuma ba shi ke nuna cewa dan mutun ya karatu ga wani dole sai malami ya fi almajirin sa yana yiwa mutun yayi mal karatu ga wani ya zaman to kuma Allah ya bashi karatu fiye da wancan malamin to wannan shi dai ne abinda malamai suka fada akan darajatu sihha kama yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da
alheri amin amin
abinda sana sun suka dibi wannan saboda shi imam bukhari shina iya kasan hadisan shi lokaci sai ga ana magana akan sallah sai ga an dauko zakka
yawa
kuma an dauko ana magana
to wannan wajen tartibi ke
wajen tartibi sai suka kama abun
amma shi kuma Imam al-Bukhari yashtarut al-liqa wal-mu'asara ya shartanta cewa sai an hadu ya ji labarin wane da wane sun hadu sannan shi karbi hadisin su sannan kuma sun yi zamani guda shi ko muslim iktafa bil-mu'asara kawai dai indai zamani guda kuka yi ba sai ya tabbatar da kun hadu ba kina kaga shi yasa sharadin Imam al-Bukhari ya fi zamantuwa mai girma wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri
amin amin
abu na uku da muke tambayar malam hadisin hasan
na'am
shin shi ma meye shi sannan kuma shina da nau'uka shi ma kamar yadda sai shi ke da nau'uka ko kuma a shi bai da nau'uka hakan nayi
to hadisul hasan shi ma malamai sun kasa shi gida biyu to sun ce akwai hasanul li dhatihi akwai hasanul li ghairihi hasanul li dhatihi shine hadisin da ya inganta waɗanda suka ruwaito shi duka babu wanda ba adili ba sai dai adalcin su bai kai ba irin na mutanen sahih sai a kira shi hadithun hasan an gane ko to akwai sahihul li ghairihi hadisi da'ifi wanda babu makaryaci a cikin sa amma da'ifi ne sai yazo ta fuskoki daban-daban to in aka hada su sai aka kira sa wato hasanun li ghairihi hasanun na amma ba karan zatin shi ba bali zatihi bane li ghairihi saboda wanin shi koko saboda wadansu tunda tana yiwa guda ne yazo ya karfafa shi ko wadansu hadisi suka zo suka karfafa shi to shi yasa ake kiran sa hasanun li ghairihi kidan yana da mataki guda biyu in an ci ma hadisi hasan to galibi malamai suna nufin wanda li zatihi amma hasanul li ghairihi suna ƙara su ce hasanul li ghairihi galibi saboda su nuna maka saboda wadansu yazo ta wannan hanya da wannan hanya shi yasa an kace maka hasanun li ghairihi to dukkan su wadannan hadisan da shi mutawatiri lafzan wa ma'nan da shi hadithun sahihun da sahihun li dhatihi da sahihun li ghairihi da kuma shi hasanun li dhatihi da hasanun li ghairihi dukkan su in mun kalli fuskar ma'ana ta lugha ana kiran su hadisi sahihi dan ma'ana ana karbar su ayi aiki da su min haythul qabul war rad ina fata an fahimta amma wajen istilahul muhaddithin suna da mutawatir daban lafzan wa ma'nan suna da sahihun li dhatihi da sahihun li ghairihi suna da kuma hasanun li dhatihi suna da kuma hasanun li ghairihi wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khairan malam Allah ya saka da alheri
amin amin
tambaya ta hudu da muke son mai malam hadisi da yi menene hadisi da yi san shi ma shina da kashe-kashe kamar da su ma dan can ko kuma a bai da wani kashe-kashe
to shi hadisi da'ifi shi yafi ma hadisai rarrabuwa da yawa dan shi adda kaloli daban-daban masu yawa ina fata an fahimci ni na farko hadisi da'ifi akwai wanda da'ifi na wato malamai sun kasa shi dai cikin kaso manya-manya dai guda biyu akwai abinda ake kira da'ifi kuma da'iful isnad hadisi da'ifi kala biyu ne akwai hadisi da'ifi wanda in yazo hanya 100 tana yiwa duk akwai rawi mai ƙarya a ciki duk cikin waɗannan hanyoyin ko ya zamanto mutum guda ne duk ya kewa ya ciki ko ya zamanto a'a nan can akwai makaryaci can akwai makaryaci can akwai makaryaci to wannan shine ake kira hadisi da'ifi wanda ba a aiki da shi saboda bai inganta ba duk an bi hanyoyi in ma ya fito ta hanya guda ko hanya biyu ko uku ko hudu ko biyar ko 100 duk an bi su bai inganta ba to sunan sa hadisi da'ifi sai kuma wato akwai da'iful isnad hadisin da ta wata hanya da'ifi ne amma ta waɗansu hanyoyi ya inganta to shi yasa malamai suke son dalibin ilmi ya bambanta da hadisi da'ifi da da'iful isnad in an ce da'ifi dukkan hanyoyinsa bai inganta ba da'iful isnad ta wata hanya ce bai inganta ba yana yiwuwa ta wata hanya ya inganta to shi yasa zaka dalibai suna zahin kuskurantar da malamai wani lokaci ba su gane an ce da'iful isnad ba ce an kai hadithun da'ifun ba a'a da'iful isnad to akwai bambanci tsakanin wannan kuma ba dukkan dalibai ma suke tsaya su hankalta ba su gane bambanci tsakanin waɗannan wallahu ta'ala a'lam
kenan gabanin kai hukunci ka tsaya ka diba wani irin bangare
kafin ka ce hadisi dhaifi na sai an tabbatar da duk hanyoyin da yazo bai inganta ba amma an ce dhaiful isnad na tarayuwa ta wannan hanyar ce bai inganta ba amma ta wata hanya ya inganta wanda kuma zaka ga dalibai suna kokarin su bambanta ba matsakankanin su sai su abuka cikin kuskure su kuskurantar da malami alhali kuma su ne suke akan kuskure
shine da dan ilimi suka ce karamin
sani kokumi inji malam Bahaushe ba Allah ya muna tsari Allah ya shirye da mu gaba daya
insha Allah Allah ya saka da alheri
amin
tambaya ta biyar wanda muke son mai malam menene hadisi marfu'
to alhadith almarfu' daga rafa'a ne yarfa'u to ismul maf'ul sai a ce marfu' rafa'a an daukakar da abu marfu'i wanda an ka daukakar kenan wanda an ka daukaka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce ya ce ko aka ce ya aikata ko aka ce ya ga ana yi bai hana ba ko ya san ana yi bai hana ba to wannan marfu'u kenan an kalli cewa ya daukaka har zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
to hadisi mauqufi shi kun hala
to abin nan mauquf shine daga waqafa yaqifu ismul maf'ula min mauquf wato shine da istilahi guda biyu wani lokacin suna nufin mauqufi shine wanda ya tsaya ga sahabi wani lokaci kuma mauquf suna ganin wanda ya tsaya ga tabi'i ina fata an fahimci daga waqafa na ya tsaya kidan bai kai can ba inda ake so to mauqufi in an ce mauqufi kala biyu ne in dai ga sahabi ne to hukunci biyu gare sa na farko akwai mauqufun wato hukman mauqufi ne hukman a hukuncin malaman hadisi kuma akwai mauqufun abin nan marfu'un hukman mauqufi na akan sahabi amma kuma marfu'i na ta fuskar hukunci idan sahabi yayi ijtihadi to ijtihadin yana iya tsayawa gare shi tunda sahabi mutun ne yana iya ijtihadi yayi kuskure duk da yake suna da manzila da daukaka amma idan ya zamanto sahabi ya fadi magana wadda kuma bai ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada ba amma ana fahimtar wannan umurnin daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake ko hanin nuhina an kaza ko umirna an kaza ko ko ya bada labarin gaibi shi ko sahabi bai san gaibi ba to in sanadin ya inganta wannan za a dauke shi matsayin hadisi domin shi sahabin bai min mala majalilin ra'ayi fihi ra'ayi bai iya shiga ciki kenan kaga ya zamanto hadisi ina fata an fahimci ni kamar yanzu labarin da Ibnu Abbas ya baso cewa an sabkar da alqur'ani a sama ta duniya an gane ko to kaga shi Ibnu Abbas bai yin ijtihadi ya ce an saukar da Qur'ani sama ta duniya abu na gaibi kenan sai malamai suka ce in sanadin sa ya inganta yana matsayin wato hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa al mauquf sai mun yi hattara wajen fahimtar sa
gaskiya
wallahi ta'ala a'lam
jazakallahu khair
amin
sai hadisi
maqtu' to shine wadansu malamai suke kira maqtu' wanda bai kai ga sahabi ba istilahi ne wadansu malamai an gane ko ko kuma maqtu'i akwai abin da zamu zo wanda cikin shi an samu yankewar sanadi ko farko ko tsakiya ko karshe wanda suru suna kiran sa munqati amma zamu zo can mu yi bayanin sa amma dai waɗansu malamai an ce maqtu'u suna nufin wato ga tabi'i ya tsaya mauquf kuma ya tsaya ga sahabi an gane ko duk dike waɗansu kawai da an ce mauquf kawai yana tsayawa ne ko ga tabi'i ko ga sahabi ina fata an fahimci ni wanda lokacin da mutun zai yi dirasa zamu zo bayani kan muqarana bainal mustalahat mutun zai iya fahimtar sabanin istilahi na malamai dan kai yaje azama malami wani hukuncin wani malami
sai hadisi munqati
to alhadithul munqati malamai suna kiran shine wato malam yattasil inji imam albayquni malam yattasil isnaduhu bihalin wanda sanadin sa bai hadu ba wato ya an samu yankewa yankewa ko farko ko yankewa a tsakiya ko yankewa a karshe ko yankewan mutun dai ko abin da fi mutun daya misali duk da yake suna cewa ko mutun biyu kenan yanzu misali an samu wani yayo riwaya ga wani sai an ka iske tsakanin shi da wani busu hadu ba kuma busu yi shekaru ba yanzu misali idan mutun yace yayo riwaya ga wani mutumin nan ya mutu shekara 100 sannan aka haifi wani an samu inqita ko ba samu inqita ba an samu inqita to tanan ni ta fuskar shekarun su za a gane akwai inqita ba haka ne kawai za a ce ba munqata ne tana yiwa kaga sunayen su an wane ah to bincika ka gani shin sun rayu sun hadu misali shin wane ya mutu shekara 1000 wane yace ya yi riwaya gare shi kaga munqata ne to shi yasa sanin ilmun rijal da shekarun su abu ne mai muhimmanci a cikin ilimin hadisi an gane ko to wannan shi suke cewa munqata kina al-inqita an samu yankewa wanda kuma shine daga cikin aqsamul hadith الضعيف wanda yake mai rauni shi kuma al-maqtu in tabi'i ne yo riwaya akwai kibaru tabi'in irin sa'id ibn al-musayyib ko musayyab an gane ko su ana ganin hadis wato marasil kin su tunda malamai sun yi littafai akan al-marasil nasu ana karbar su saboda an bincika an ga in ma ya fadi mursal bai fadi sahabin da ruwaito gare shi bai an bincika wata riwaya sai iske ma hadisin ga wani sahabi wanda ya fadi shi to wannan shi kuma sai zaman to in ba na kibaru tabi'in bane dha'ifi zai zama idan kuma ya zaman to na kibaru tabi'in ne yana zaman to wa ingantacci wallahu ta'ala a'lam
aslahi saka da alheri
amin
kenan abin da yana kuma dai da su wancan mun kate wanga wajen tarihi
wajen tarihi dole sai an san ilmun rijal wanda kuma ilimi ne wanda a yanzu nan dai duniya tana fuskantar shi musamman da ahli sunna suka maida hankali kan dirasa ta hadisi ba duk abu ne za a danganta zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma akwai littattafai da dama da malamai suka yi kan wannan tun farkon musulunci malamai sun yi kokari kan wannan wanda littattafai ne wanda in lokaci ya bamu dama za mu fadi wadansu daga cikin su
to Allah ya saka da alheri
amin
saboda shi sa ganin mutane suna ta bankaura cikin irin wanga
sai
ka zaka kai ba kasan ko me ka ce mutum kawai da ya sha iska ce wanga hadisi sahihi ne
ko
hadisi kazana
to ai ba fadar a kai ka ba fadar ba adda waya ka samo dalili
kware ku
ba fadar adda waya ba a kawo dalili kuma dalili ingantacce dan da matsala take
kware ku shine wata ran kai mallan ne jona ya ce rahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi yace kaga wanga hadisi mutawatir nan
asha bai sa abin da ake nufi da mutawatir ba
sai a gaje ka
fadi kawai dai ya samu mutum uku ya ce mutawatir to waɗannan duka rashin karatun abin
azai kai mutawatir haka ina haka zakka ba ta da wani abin
nan Allah ya kyauta
amin amin Allah ya saka da ni
amin amin
ni yake nufi da fard
to الفرض شيني الأربتي كأيتشي يعني أنت انفرض بكذا ياكي بنتا أما إمام البيقوني أتكم بيقوني دي كاوشيتي والفرض ما فيت ما قيدته أنغانيكو أبين دا أكي نفي دا فرض أبين دا كأي ديشي أنغانيكو براوين دا ونراوي أو جمع كو وتجماعة أو قصر على الرواية كوكو ينكي وتتقيتا وأكا الرواية مثالي أنك تي فرض أنسان دا واني بيتق رواية با sai ruwaito wani hadisi shi kadai ko yo riwaya ta wani hadisi wanda shi kadai yake banta gaba wannan malami to fardu kenan to wannan galibi hadisi dha'ifi shi zuwa saboda yana da wahala a ce babban malami kai mutum guda ta bijin hadisi gare shi in ba an binciki sauran wasu riwayoyi ba da za su inganta wannan hadisi sannan in ba mutum wanda yake adili bane an san shi to wannan kuma malamai sun nuna cewa galibin dai hadisi fardi wanda yake dha'ifi ne amma ana samun hadisin da mutum guda zai rawaito shi kuma zai zamanto ingantacce dan in mun ka dibi ahad yana inganta da wannan da in bid'a za su izo su ci to ai hadisi an ce mutum guda rawaito shi bai inganta ba kuma da yawan hadisi kaga ahad ne kuma ko ba aiki da ahad cikin ilimin wato cikin aqida kaga wannan matsala ce wannan kuma ya saba ma aqida ta ahli sunna wal jamaa sannan kuma au jam'in ko kuma jamaa hadisi ne sai a san mutanen ƙasa kaza dai aka ruwaito su gare shi wannan ba matsala bace mutun 20 30 na hadisan zaka iske wani malami ya hadisan Kufa hadisan Basra hadisan Sham hadisan Makka hadisan Madina saboda hadisai sahabbai sun fantsama sai mutun wannan hadisi mutanen yanki kaza dai suka san shi to wannan ana kiran shi fard amma muqayyad ne domin an nuna na wani yanki ne sai kuma au qasrin ala riwaya qasrin ala riwaya koko ya zamanto kayo riwaya ne ga hadisan da ni ruwaito ga malam wani ko ga hadisan da ni ruwaito a yanki kaza to wannan qasri na riwaya ne akan wani abu to wannan shine abin da ake kira alhadith alfard wanda malamai suka yi bayani wallahu a'lam
Allah ya saka da
alheri amin amin
abin da shidda muke sun tambaya almusnad menene almusnad
to almusnad an gane ko in an ce almusnad shine abinda an ka danganta asnad yusnidu isnadan an gane ko to abinda ake nufi almusnad sun kace almuttasilul isnadi wanda sanadin shi ya tafi har ya kai ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta almustafa in jama'i bi quniya har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lam yabin bayyanki ba min bana yabin shine idza qata'a aw ba'da to abinda an ka kira shi musnad kaga imam ahmad yana da musnad akwai kuma masanid da dama ba imam ahmad kawai yake da su ba in an ce musnad in an dibi wato asalin dangantuwa bai yanke ba kenan dukkan mutanen da sun kai riwaya dukkan su yana yiwa sun hadu da juna to amma ba shi ke nuna ya inganta ba tana yiwa dukkan su sun ga juna amma dai daga cikin ruwatakin ya zamanto da'ifi ne to kasancewa hadisi musnad ne ba shi ke nuna ya inganta ba duk da yake an yi samu wane ya rayu tare da wane ko ya ne ya hadu da wane wane ya hadu da wane dukkan shi har ya kai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zamanto ya kai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam amma an ka samu rawi da'ifi na ana da'afa shi shi yasa kakkai mamaki cikin musnad imamu ahmad a ce maka akwai hadisi da'ifi saboda mi saboda ba kasancewa musnad bane tana yiwa wanne ya hadu da wane amma kuma shi mutumin nan tana yiwa an gano makaryaci ne kina sai a karyata shi ba dan an kalli sun yi shekaru guda ba kuma wani almajirin wani ne domin mutun yana iya malamin sa ƙarya ina fata an fahimce ni wallahu a'lam
wa muttasil
almuttasil shi ma yana kusan almusnad an gane ko shi kuma alhadithul muttasil an gane ko ma bi kulli ma bi sam'i rawin wato yattasil ya zaman to ko wani rawi ya ji shi abin mutun shi da musnad shi musnad ba dole bane sun ji yana yiwa malamin ka kai ka karanta mishi bai ce kala ba amma shi kai ka ji malami ya ce wa malam yato wato ma bi sam'i kullu rawin yattasil wato jin shi naji ga wani sami'tu har an ka kai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam lil mustafa har kuma kai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam sai zaman to shi al muttasil sharadin sa na farko ji ne sharadi na biyu kuma babu yankewa to shi ake kira alhadithu almuttasil wanda kuma in an ka dubi dukkan ruwatukin adillai ne sai kuma hadisi ne sahihi in kuma a cikin su akwai wanda ba adili ba kuma dukkan hanyoyin shi bai inganta ba sai zamanto da'ifi shi ma musnad yana zamanto sahihi yana zamanto da'ifi wallahi ta'ala a'lam
wanda shine tsakanin bambanci tsakanin musnad da muttasil
shi musnad da shi da muttasil sun hadu ta cewa dukkan su dangantuwar su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta isa ma'ana ba a samu yankewa ba amma shi almuttasil an ji ta hanyar ji ne shi ko almusnad tana yiwa dukkan shi ba a ji ba ko sashe an ji sashe ba a ji ba ina fata an fahimce ni wannan shine bambanci
eh gaskiya kai kasabar da kara mutane su ji
eh bambancin ba
ya yi saboda abin tunda an ka ce kusan duk abu guda ne to amma an nuna musu
akwai ina ne bambancin
yake yauwa dan bambanci tsakanin su
gaskiya
Allah ya saka da alheri
amin akramakallah
malami menene hadisi mu'allaq
to hadisi mu'allaq musamman Imam al-Bukhari zaka ji an ce yayi ta'liqin hadan hadith hadal hadith allaqahu al-Bukhari ko kuma wani daga cikin malamai abinda suke ni da asalin mu'allaq daga allaqa yu'alliqu ta'liqan shine an rata ya abu an gane ko shine suke cewa ma hudhifa wato min mabda'i sanadihi rawin aw rawiyani malamin da zai yi riwaya sai shi yanke mutum biyu daga cikin malaman da ya kamata ya kawo sanan ya ce zuwa ga na uku misali ko daya kina an shafe farkon sanadin wannan hadisi malami daya ko malami biyu to shi ake kira mu'allaq to mu'allaqat na Imam al-Bukhari dai malamai da dama suna ganin ana karbar su amma waɗanda ba na Imam al-Bukhari ba su ne waɗanda ba za a karbar su ba kuma wanda ake cewa za a karbar shi ake shakka sai in ya zamanto duk hanyoyin shi mu'allaq ne amma in ya zamanto can ba mu'allaq bane ya inganta kinan wannan shi mu'allaq kawai zai ƙara ƙarfi ne domin ya samu inganta wata fuska wallahu ta'ala a'lam
kenan kai malam da mun ji imdi buhari ce mu'allaq to wannan shi
ana karbar
shi amma wanda ba buhari ba
za a yi bincike dalili kuma saboda shi imamu al-bukhari ya alƙawlin ba zai sa hadisi ba sai wanda ya inganta sahihul bukhari kenan duk wanda ya sa ya inganta in dai hadisi ne ba wai tarihi bane ko abin da ya kamata haka an gane ko ba asarkin sahabbai ba don asarkin sahabbai amma in dai an ce Imam al-Bukhari ya kawo hadisi to shi a wajen shi ya inganta sai dai tana yiwa shi bai samu malaman da suka ruwaito ba amma ta wata fuska ya tsinka ya to ta amana ce ba zai ce na ruwaito shi ga wani ba shi kai ga wancan malamin nashi sai dai ya kawo shi a matsayin hadisin ya inganta sai wasu fuskoki na malamai amma tunda ni ban ruwaito shi ba ba riwaya ta bace sai in kawo shi a matsayin mu'allaq ina fata an fahimta
bai cika wani sharri cikin sharuɗan
amana ta ilimi ni na san hadisin ya inganta amma ba ruwaito shi ga malami na ba to sai in kawo shi ta fuskar ruwaya da waɗansu suka yi in ƙetare malami ɗaya biyu amma kuma in kawo shi ba da fuskar ni ne ruwaito shi ba amma da fuskar na yarda da shi
saboda amana ilimi
amana ta ilimi wanda ta yi karamci a wannan zamani musamman a cikin bincike bincike da wa'azoji da khutubobi sai ka ce malam wani ya ce bai ce ba ko malam wani ya faɗi kaza bai faɗa ba da abin da ya kama da haka don ka kushe shi ko don ka ɗaukaka darajar sa Allah kai mun
tsari ya sa ta kenan
al'amana al'ilmiya ba ko cikin bincike yanzu gashi na cikin buhus ka ɗauko ba hasin wani ko ka canza wasu wurare ko ka ɗubo safha 20 30 ko ka ɗubo maganar wani malami ko ka yanke maganar wani malami ko hikimar wani malami amma ka ki faɗa kuma ka ki rubutawa ko abin da ya kama da haka duka waɗannan abubuwa dai Allah ya muna tsari da su
gaskiya su suka yi yawa cikin wannan
lokaci Allah ya kiyanta
to hadisi malan hadisi mursal wa
to mursal shi ma yana da ma'anoni daban-daban shi Imam al-Baiquni yace ma minhu sahabi saqat wanda sahabi ya fadi an gane ko kenan sahabi babu sahabi cikin shi ya zamanto misali an kai ga tabi'i kawai sai an kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci
kai
tsaye to kaga sai sun kire shi mursal kamar abinda anka tura ne arsala yursilu irsala to amma malamai da suka zo in suka ce mursal su a wajen su an gane ko in an ce mursal ba ma minhu sahabiyyu saqat ba domin wanda ya tsaye akan tabi'i domin in sahabi ne ya fadi an gane ko a to ai sahabin nan tana yiwa shi ma ga sahabi ne yayyo riwaya to idan an kai isqatin sahabi to ai sahabi na ai isqatin sahabi sai suka ce a shi abinda to ko kuma a ce mursal gida biyu yake akwai mursalus sahabi akwai mursalut tabi'i shi mursalus sahabi wanda ingantacce ne
ana aiki da shi
to sahabi na yiwa riwaya su ko sahabbai dukkan su ingantattu ne adillai ne da adiltawa ta Allah an gane ko kamar hadisi na Aisha ام المؤمنين رضي الله عنها ديك cikin sahih al-bukhari babu bada al-wahyi ta bada labarin yadda anka fara mai wanzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahyi a wannan lokacin an san da cewa ita tana karama kun ba ita asalin ruwaito wannan hadisi ba labari aka bata amma da yake wanda sahabi ya ce in muna cewa sahabi ya koma tan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma dukkan su adillai ne kaga za a karba amma in anka ce sahabi ya fadi sai an bincika a gani shin yana to hanyoyi da inganta ko babu wadansu hanyoyi sannan in kuma tabi'i ne shine daga cikin kibarut tabi'i na mursalut tabi'i in su irin su ibnul musayyib ne kaga ana inganta shi in kuma ba irin su bane sai an sake bincike a gani menene ya faru shi yasa wannan yana buƙatar tafsili akwai mursalus sahabi akwai kuma mursal at-tabi'i wallahu a'lam
alan dai wanga ilimi ne gaskiya ba karamin ilimi ko bi sai an bincika
to Aisha sa muke son a bada mabadi na ilimin saboda idan ma ba a san ilimin ba ba a san kaidodin shi ba ya za a yi ma a yi bincike kansa ya za a yi ma mutane bu su rage bankaura ba
gaskiya
kaga akwai matsaloli da dama Allah ya kyauta
amin amin Allah ya saka da alheri
amin
bu na bukwai da muke son tambaya mallam menene hadisul musalsal
to musalsal shi yana idan mun tuwa hadisi sahihi ko da'ifi daga silsila ne shine abin da yabbi kamar daga sarka ne an gane ko abin da suke ni da hadisi al-musalsal shine wanda ta fuskar riwayar shi sai aka samu abu guda iri ɗaya kuma ya faru duk lokacin da za a riwayat kamar yanzu hadisi wanda akwai bandariya cikin shi misali hadisi wanda yazo cikin sahihul bukhari cewa wani mutum daga cikin larabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa in aka zo aljanna wani mutum zai roki cewa shi yana son yayi noma ya tambayi Allah lahum ma yasha'una fiha duk abinda suke so inji Allah sunada sai Allah ya ce mai to bismillah sai a bashi hili da gona sai yayi shibka sai ta fito kai tsaye ta yi iya yanzu ta yi komi da komi yanzu sai wani balarabin kauye na zama sai dariya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanga mutum balarabi na balarabi ba quraishi na don suna amma abuta noma to aka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi to kaga yanzu wannan hadisin tana yawa duk lokacin da za a karanta shi da malam da dalibi
waye murmushi
yawa to shine sai a ce mai musalsal saboda tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wuya a karanto ga hadisi ba ai dariya ba sai zaman to malaman sun yi dariya sai zaman to dariya kuma ba wai shirme bace a'a za ta nuna maka ana kiyaye da yadda an karwaito hadisin ina fatan a fahimci ni
na'am Allah ya saka da alheri
amin amin
ballan menene aka nuna da al-hadis al-aziz
to al-aziz shine wanda mutum biyu suka ruwaito shi ko mutum uku ahad wanda mutum guda ya ruwaito aziz wanda mutum biyu suka ruwaito ko mutum uku shi ake kira aziz to ya samu aziz daga izza ne karfi domin wannan zai karfafa wannan wannan zai karfafa wannan wannan kuma zai karfafa wannan ina fata an fahimci to in ka ji malaman hadisin ce hadisin ne aziz yana nufin mutum biyu ko uku suka ruwaito shi in sun ce ahad kuma suna nufin mutum guda daga ahad ne kadai ci
Allah ya saka da alheri
amin amin
to hadisin mashhur ma malam
to al-mashhur shi kuma wanda mutum da suka ruwaito shi fiye da mutum uku ne daga shahara ne ai an ce mashhur abinda ya shahara an gane ko sai mun to fiye da mutum uku kenan daga mutum hudu zuwa abinda ya sama ana kiran sa al-hadith al-mashhur to kuma da hadisi an ce ya shahara sai mun bambanta shahara wajen malaman hadisi da shahara wajen malaman hadisi ba domin shahara wajen malaman hadisi tana nufin an ruwaito shi ga sanadin sa amma shahara wajen mutane tana yiwa hadisi ya shahara ya game duniya amma kuma babu sanadi sai da mun to ma hadisi ne mawdu'i ko da'ifi amma mashhuri wajen malaman hadisi galibi zai zama to hadisi ingantacce ina fata an fahimce ni dan a hadisul mushtahara za ta zama to mafi yawanci ma sun ƙarya ne kaga suna cewa hadisi alfitnatu na'imatun na Allah man qadaha fitna kwana take Allah ya tsini wanda ya tado ta kaga wannan hadisi ne ya shahara ga bakin malamai amma ko da ake zo a bincika sai suke hayaniya ce ba hadisi bane Allah ya kyauta kenan sai mun mutu shahara wajen malaman hadisi da shahara wajen kuma al'ama kawai da suke cewa to gama garin mutane
shine ai da haka ne kai mallai ya kamata to in mutum zai saurari in za a magana akan ilimi shi san wani ilimi ne aka magana
akan
shi saboda idan abunda akwai istilahin malamin mustalahul hadisi
na'am ko wani ma ilimi ko wani ilimi yana da mustalahat kin shi in baka san su ba zaka afka cikin banda
a shine magana
ko kuma ma duk malamin da zai littafi zai fadi ka'idodin da zai tafi akan su tana yiwa sun saba manurun su malamai to kaga in baka sani ba sai ka zo kai banda
gaskiya
eh ana yana da kyau sanin mustalahat da shi yasa ma kafin ka karanta littafi ka karanta muqaddima kaga dalilin da yasa aka rubuta shi da hanyoyin da shi mustalahat kin da malami ya amfani da su sai ka karanta fihras da al-abwab sannan ka karanta littafi ka fahimce shi da kyau
to ka san mu kuma yanzu daliban yawanci cananci yayawa sai ka karanta muqaddiman nan ka bata lokaci
ka san shafshafna aka so
eh yanzu ko dalibi ya kai maka littafi ka karanta mai sai ce malam a wuce muqaddiman ta
kai to shi malami in ya san abin da yake yi ko da bai karanta ba dalibi muqaddima ba shi ya karanta tunda shi zai bayani
eh kwarai kwarai
eh ko da abin ga saboda ka san dalilan da suka sa aka rubuta littafin malamin yaqilan an yi tarihin sa a wani lokaci yan rayu da abubuwa da dai da dama sanin malamin kafin ka karanta littafin wannan zai sa waka nisanci kurakurai da dama
gaskiya ce eh dan ba haka ba ka sanin wani tsari yayi ma littafin
wata akida ce ma akida sa ka gani
lalle ka cikin wannan
kafin ka karanta littafi ka san akidar mutum wani zamani yan rayu ya faɗi cewa in nace kaza ga abin da nake nufi kai ko ka zo ka fassara baka kai kanta muqaddima baka fassara mai kai da ranka ga su
misali kamar Ibn Kathir
na'am
Ibn Kathir din mutum ba karanta muqaddima shi mala ai sai banna shi ta yau
dole ta tafi ma malamai in ka diba galibi sai sun yi muqaddima duk sai sun yi muqaddima su faɗa maka kaidodin da muke akan su diba Imam Al-Qurtubi yana da muqaddima Ibn Kathir yana da muqaddima Ibn Ashur yayi muqaddima Ad-Du'aul Bayan na Shanqiti yayi muqaddima al-azb an-namir bai yi muqaddima ba saboda karatun da yayi a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam na tafsiri aka dauka amma dalibai sai suka yi muqaddima akan rayuwarsa da manhajin sa duk irin waɗannan abubuwan kai dai mas'alolin ilimi mun dauke su da sauki Allah dai ya gane da mu
Allah ya mun jagora
amin
Allah ya saka da ne
amin
mallan menene ake nuni da hadisi al-mu'an'an
to mu'an'an kala biyu ne akwai mu'an'an akwai kuma mu'annan mu'an'an daga ainunta sai a ce an wani da ainun shi ko mu'annan za a ce an wani dukkan su suna nufin an ruwaito daga wani to shi wannan yana nufin ko ka ji ga mutum ko kuma tana yawa baka ji ba an dai karbo gare shi to shi ne suka kira mu'an'an shi yasa haddathana wani an wani zaka ji kan hadisi da fadin su wani lokaci da ainun na kuma wani lokaci da alhamza to mu'an'an da ainun shi ko mu'annan an kenan da alhamza to shi kira mu'annan dan saboda ka fahimci yadda ake ruwaitowa hadisin in baka fahimci wannan ba kaga za a samu matsala wani zai ga cewa ya hadisi an ce mai mu'annan an karbo daga wani to duk tarihin duniya gaba dai da wanda kai yadda da shi da wanda baka da shi ba daga wani zuwa wani an karbo shi ba kai suka zuwa ga hadisi to duk tarihin duniya sai an ce ga da wanda an karbo shi gare shi to duk sai kai gari yadda da tarihin duniya amma banda na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga akwai ruɗu cikin tafiyar
saboda in ba haka nan ba ai ba dan da abun gashi sanadin ba kai mallam ai da kowani ya ta sai ka na
shi da kala mun kada sha mun san ina amin je daga cikin abun nan ba
to shi sa su kuma rago saboda ba ilimi ne na ragaye ba shi ko bai son haka nan
haka ne kuma ma ana kawo wa banna ma mai yawa ciki tunda akwai makiyan addini wani sai ce to ya za a yi a ce an yi annabi ƙarya an kai ba Allah ƙarya bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau na an ka fara
ba yau na ba
Allah ya kyauta
amin amin mallam me ake nihi da mubham
to mubham inji Imam al-Baiquni yace wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam cikin mubham shine a kawo rawi lam yusam wanda ba a fade shi ba sai kace haddathana wani haddathana Muhammad haddathana Ibrahim sai kace ar-rajulin ko an imra'atin to kaga rajulin mubham ne imra'atin mubham ne to shi ake kira mubham hadisi ne dhaifi tunda ka ce an karbo daga wani namiji wani irin namiji ne wane ne shi malamin hadisi ne ko tana yawa dan kwana dan shuri kaga mun ba mu gane ba eh ko imra'atin wata mata ba mu san wannan mata ba kai wace ko ko mace ce ta gari dole shine mubham kaga aka samu alhadith adhaif ne
gaskiya tunda irin kamar irin hadisi na irin bugwayatul muslim irin su muqtarul ahadith irin su libabul hadith da sauran irin waɗannan littafin haka nan aka
rubuta eh to da dole dai a bincika wanda ya inganta ya inganta wanda bai inganta ba kuma sai a aji shi
Allah ya saka
da amin amin akwai wani dan uwa ma nan Niger yana kula da binciken hadisi ya Sheikh Ismail Aqib ya yi tahqiqin shi wannan Mukhtar al-Ahadith da kuma Bughyatul Muslim
Masha Allah ya kare ko
ya kare
gaba daya
eh hadd Bughyatul Muslim an bugu su
wannan ya kamata a ce saboda gaskiya mutanen mu suna bada muhimmanci wajen karantar littafin nan guda biyu
haka
to Allah ya saka da alheri.
Amin amin.
Tambaya ta ga malami, menene al-ali sa kuma an-nazil?
To al-ali shine wanda ya daukaka daga larabci, ko ala ya'lu ismul fa'il al-ali, an-nazil daga nazala yanzilu ismul fa'il an-nazil wanda ya sauko. Wato idan wadanda suka ruwaya hadisi ba su da nisa, to ake kiransu al-ali. Mun tabba bayani cikin ilmul qira'at. Yanzu idan mun to mutum biyu ne a tsakanin mutum da manzo, san din shi ali ne, mutum uku ali ne, a an ka samu mutum 100 kaga an-nazil ya sauka kwarai. To kaga al-ali ba a samun wahala dan mutum uku ko hudu nan da za a yi bincike a gano sun inganta ko ba su inganta ba, amma idan mutum 50 na kaga aiki ya same ka. Shi yasa kake ganin sahih al-bukhari da sahih muslim kai tsaye ana iya gane hadisi ya inganta ko ba inganta, tunda waɗanda suka yi riwaya gare su kole za a bincika a san shi wajen malaman hadisi da akidar sa. Kuma musamman yanzu da ake zancen kutubur rijal, aka rijal al-bukhari, rijal muslim, rijal kaza, sai ka diba ka gani sun inganta ko ba su inganta ba. Allahu a'lam. Da malaman da suke aiki wajen sahha hadisi da da'afa shi al-mu'asirin da kuma al-qudama,
mashallah. Allah ya saka da
alheri. Amin amin.
Menene hadisi muqaddar?
To al-adl asalin sa daga abin da yake mai rikitarwa, domin daga kamar tsoka ce ta jikin dan adam, ana kiransu al-adlat. To abin da adda tauri, an gane ko, shine suna kiransu al-mu'dil. An gane ko, hadisi wanda yake mu'dil, wanda yake yana da tauri ko yana da rikitarwa. To amma suna nufin as-saqitu min husnani, wanda mutum biyu suka fadi. To amma nan shin jere suke ko ko an samu guda farko sannan guda ƙarshe ko guda tsakiya guda ƙarshe, shine al-mu'dil. To wannan yana da rikitarwa, don sai kaje ka nemi mutum biyu din nan, in babu su ba za a aiki da shi ba sai an tabbatar da akwai ta riwaya wadda ta inganta, shine suke kira al-mu'dil. An gane ko, mai tsauri kenan ko tauri.
Masha Allah. Al-mudallas.
To al-mudallas shine hadisin da akwai tadlis. At-tadlis shine al-ikhfa, boye abu. Dallasa yudallisu tadlisan ay akhfa, ya boye wani abu. To shi kuma mudallas yana da kala guda biyu, an gane ko. Na farko ka dauki wani rawi sai ka canza shi da wani rawi, kaga wannan tadlisi na. Yanzu an san wani sunan shi, misali Ibrahim, wani shi ma Ibrahim. To wanga Ibrahim da'ifi na, wanga Ibrahim kuma ba da'ifi bane. To sai ka dauki wanga Ibrahim ka aza wajen wannan, kaga hadisin za a karbe shi. To wannan tadlisi na. Ko ko ka dauko ka cire adilin, ka dauke ka cire da'ifin ka kawo adili, ko ko ka cire adili ka kawo da'ifi, don saboda ka arkabe hadisin, duk tadlisi na. Ko kuma mutun yayi riwaya ga wanda yake saman shi da an mai ainun da alhamza da kuma an da ainun da nunun, ko kuma da alhamza da nunun, kenan ka ce an wane, kamar na karbo daga gare shi. Alhali kai kuma akwai mutun tsai tsakaninka da kai da shi ko biyu, ya kamata ka nuna ba gare shi ka karba ba. To amma sai ka nuna gare shi ka karba, kaga wannan tadlisi na. Sannan suna kiransa tadlisu taswiya. Akwai tadlisu shuyukh, an gane ko, shine kai ka boye shehinka ko malaminka da kai riwaya gare shi, ka gane ko. Shi yasa yace wasani la yusqithu lakin yasif awsafahu bima bihi la ya'rif, ya fadi sifofin malam wanda ba a gane su da shi. Yanzu an ce malam wani, to in ka an ka ce malam wani, sai an ka wado ni sunan shi wanda kowa ya san shi, to kaga na ya gane adili ko ba adili bane. Amma an ka wado ta sifa wanda ba a san shi da ita ba, to kaga sai an kuma bincike. To wannan duka malaman hadisi suna kiransa at-tadris uwiwa.
Masha Allah. Allah ya saka da alheri.
Amin.
Yake inda hadisi shaz.
To ash-shaz shine hadisi wanda yake shazi, an gane ko. In an ce shadha shine wanda ya kadaita shadha, wana ya fita daga cikin jama'a, an gane ko. To wannan hadisi suna nufin abinda wa ma yukhalif fihi thiqatun almala, idan mutun yazo ya saba ma jama'a, an gane ko. Da'ifi sai yazo ya saba mutanen da anka san sun inganta. Adillai to sai a kiran shi shadh. Akwai almahfuz, ya zaman to ga waɗanda sun ka inganta, amma wani yayi riwaya wadda ta saba musu, to sai a dauke shi matsayin mahfuz. Ina fata za a kiyaye shi. Ina amma kuma shi ba abin gaba, amma an ce shadh ne, dama mutum da'ifi ne sai saba ma kuma wadanda adilai, kaga yanzu ba za a aiki da shi ba, sai zaman to shadh.
Masha Allah. Allah ya saka da alheri.
Amin.
Hadisi mai tambaya hadisin maqlub.
To al-maqlub asalin maqlub shi ma ismul maf'ul ne ga abinda aka juya, qalaba shine an juyar da abu, an gane ko. To abinda ake nufi da maqlub shine juyar da, ka dauki wani rawi sai ka gabatar da shi gaban wani, ko ka canza wani rawi da wani rawi, an gane ko. An gane ko. To kaga wannan kalbu ne kenan. Ko kuma ka dauko wani hadisi wanda ya inganta, sai kai mai wani sanadi wanda ba nashi ba. To wannan duka ana kiransa wato al-maqlub, wanda Imam al-Bukhari cikin kissar sa da suke kawo da je Baghdad, ana kiransa babban malamin hadisi. suka so su jarraba shi sai suka kawo hadisai malami kuma goma ko wani yazo da hadisi goma kuma ko wani wani sanadi ya hada ma wani hadisi ya aka tambaye Imam al-Bukhari sai ya ce ba san wannan hadisi ba ya aka sai da aka tambaye hadisi 100 bai sani ba sai kace to ya aka yakace ka san hadisi yace eh saboda sanadin da kunka kawo ba shi bane kai hadisi kaza da ka kawo sanadin shi ga yadda shi kishi sai nace ban san shi ba to ga sanadin shi wanda ni sani kai kaza duk sai da hada su to shi yasa suka ce aka mishi shedar cewa babban malami ne na hadisi suna kawo kisosin shi da dama game da hadisi cewa wata rana ya shiga jirgin ruwa shikenan sai yayi abuta da wani ya nuna mishi cewa abin nan ina dauke da kudi dinari 100 to mutane ka san sharri gare su kullun mutanen da Allah ya ba kima suna kokarin su ba musu da kima kawai sai mutumin da yace an yi min satar dinari 100 cikin jirgin ruwa tunda ya san dai cikin jirgin ruwa ba a hita Imam al-Bukhari da ji haka sai dauki kudin sai jefa su cikin ruwa to shine bayan an sauka sai wani mutum ya ce mishi ya an kai ba a ga kudi ba yace na jefa kudin cikin ruwa yace ya za a yi kudi ka jefa cikin ruwa yace to in bata rayuwa ta ina neman hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama in yarda saboda dinari 100 a bata suna na kuma a bata addini ba zan yarda da wannan ba kuma sun ce ya je wajen neman hadisi wajen wani malami sai malamin ya kira jakinsa sai da jakin ya ki zuwa sai ya kira shi ko kuma dabbarsa wato sai kawai ya dauko kwano sai ya kira ta sai ta zo ko da ta zo sai ya kama sai Imam al-Bukhari ya ce to ya fasa karba hadisi wajensa kuma yayi tafiya mai tsawo sai malamin ya ce lafiya ya ce to idan kana iya yaudarar dabba ba na amince muka ga hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce huta wallahi malam yace ba zai karba ba Allah ya ce huta
amin Allah ya saka alheri
amin
menene hadisi muttar
muttarib hadisi muttarib shine hadisin da zaka iske sanadin sa da matanin sa an samu bambanci can wani lokaci a yorewa ya shiga wani kace ka rawaito shiga wani wani lokaci kuma kace ka rawaito shiga wani wani lokaci kace ka rawaito shiga wani to sai zama to hadisi ne muttarib ko kuma cikin ma'anar sa wani lokaci kace hadisi ta zo da ma'ana daya biyu uku hudu kuma ba a iya hada su anya hada su an kasa anya tarjihin su an kasa to sai a ce mai muttarib ma'ana mai rawa daga ittarbani abin da yake girgiza
na'am hadisi mudarrij
al-mudraj shine lafazin hadisi a samu wata magana ta mai riwaya ko sahabi ta zo ciki to shi ake kira mudraj kama abinda idrajin shi akai an kada shi ciki ko an zo da shi cikin jerin maganganu amma ba cike yake ba mun ba da misali shi a cikin hadisi na ummul mu'minin Aisha cikin hadisi na babu bada al-wahid ta ce da aka ce fa yatahannasu fihi sai an ka ce wa huwa ta'abbudul layali zawatul adad kaga an ce an fassara at-tahannus shine ibada ta kwanaki kuma abuta wani adadi to kaga wannan mudraj ne kawo shi akai ba magana ita abin nan bace rawi ne ya karo shi shi yasa Imam al-Bayquni yace wal mudrajatu fil hadith ma atat min ba'd al-alfaz riwayat ittasalat
hadisi al-mu'allal
to al-mu'allal wadansu malamai hadisi suna kiransa al-ma'lul duk da yake a lugha an ce kuskure ne a ce al-ma'lul amma ya shahara da al-ma'lul al-mu'allal shine wanda yake da illa boyayya wadda ta boyu sai malaman hadisi suke iya gano ta illa ko cikin sanadin sa ko illa cikin matanin sa amma malamai sun yi al-ilal da dama wanda zaka gane su Imam Tirmidhi da ilal da sauran malamai dole sai manyan malaman hadisi zasu iya kutsawa cikin wannan ma'ana illa wanda yake na da rashin lafiya daga allahu ne shine ma'ana ya wato gane rashin lafiyar sa ko ya danganta shi zuwa ga rashin lafiya domin illa tana nufin rashin lafiya
hadisi mudabbaj
mudabbaj shine hadisan da at-tadbij shine kawa shi yasa ake kiran dibaja an yi abu dibaja an yi masa kawa shine abinda ma'abuta hadisi malaman hadisi za ga wani lokaci da wani tare sun kai duka hadisi ga wani ma'abu abokanan juna kenan ba ana rufin shekarun su ma su zo dai ba babban malamin hadisi ya yi rayuwa babban malamin hadisi to wannan ana kiran shi mudabbaj wanda yake mai kawa kenan saboda kamar abuna na masana na sun kai ma juna karin sani abin da ke cewa karin sani kara wa juna sani
Allah ya saka dare
amin
al-muttafaq
ato al-muttafiq shi kuma yana da alaka ne da ilmin rijal an gane ko zaka iske sunayen masu riwaya sun zo iri daya wani sunan shi Ibrahim wani sunan shi Ibrahim wani sunan shi Abdullah wani sunan shi Abdullah wani sunan shi Abdurrahman wani sunan shi Abdurrahman to wannan muttafiq ne an gane ko to wannan shi ake kira muttafiq
muftariq
to muftariq wanda ya bambanta to kaga da Muhammadu da Ibrahim ai ba guda bane kaga iftaraqa sun bambanta
to hadisi mu'talif
to mu'talif shine wanda rubutun shi yazo daya an gane ko amma kuma karanta shi ba daya bane kamar yanzu Abbas kaga da Ayyas ko Ayyash kaga idan da za a rubuta su ba tare da daya ba duka daya ne to sai kira su mu'talif an gane ko amma an ka zo ga mukhtalif sai ya zama to ya bambanta ina fata an fahimci ne to in muka diba da shi muftariq an gane ko da kuma mu'talif da kuma mukhtalif duk kusan abu guda ne sun samu bambanci sai dai fuskar bambancin shi mu'talif ta fuskar rubutu ne suka zo dai mukhtalif kuma nutkan wajen fadar su muftarika kuma dama in an kalli wani ya bambanta da wani kuma wani lokacin za a kalli sunanka in an yazo dai sai adibi na babanku in yazo dai sai adibi na kakanku in yazo dai sai adibi na shehinku ko na garinku ko na inda an kai ka don abun banta
a samu bambanci
wanda in ba haka ba za a yi bambantawa ba tunda wani na zama tuwa adili wani ba adili ba in dukkan ku adile ne an huta
shikenan an kare
in kuma dukkan ku dhaife ne kuma an huta
kware ku a kwashi ku a ba kware hadisi munkar mala
to munkar abinda mutum guda ya ruwaito shi kuma wanda shi kadai in ya kadai ta ba a rarra hadisin shi domin in adili shi kadai ruwaito hadisi ana iya karba in ya saba ma adillai wadanda suka fishi adalci ana iya kiransa mahfuz to amma mutum ne wanda ana ganin shi ba adili bane kuma sai ya kadai ta hadisi to kaga wannan alamun cewa hadisin sa munkar ne sai za a ce abin kyama daga ankara yunkiru inkara abin kyama dhaifi ne
hadisi algharib
algharib wanda mutum guda ya ruwaito shi aw mutum guda ya ruwaito shi sai zaman to bako tunda shi wancan almunkar mutum tana yiwa ya ruwaito shi ya saba ma wadansu ko ba haka ba to shi ko al abin nan algharib sai zaman to mutum guda ya ruwaito shi kuma wannan mutumin akwai matsala gare shi ba a taba samu wata riwaya in ba wannan ba to sai a ruke shi gharib kamar bako kenan
bako masha Allah almawdu
الموضوع شيني حديثي موضوعي وند قرياتي بيد سندي قرياتي انك مع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم شيسا زكا غدي مفي يونچن متاني ما سونا امفاني دا حديث ضعيف ابو سني با مالمي سونيه احاديث ضعيفه وند كوما با دون مالمين ديتشي حديثي ضعيف بني ضعيف بني كوما با دون مالمين ديتشي صحيح صحيح بني سي اكاو دليلي ادوبا اغاني انا فاتا امفهمتيني تو على حديث الموضوع كوما سونا نان سون يادو مسمى ونن زماني دا اكي سون ابيتش حسكن مسلمنتي كو اتي حديثي با غسكيا بني اتي ا يا تي كرو دا ايا كو ابين دي كما دا كسي كسي انتي حديثي كذا اما du'ina wanda malamai silsilatul ahadith ad-da'ifa kaga imam al-albani yana da irin wadannan da kuma al-ahadith al-mawdu'a tunda can cikin silsilatul ad-da'ifa wal mawdu'a duka yana kawo su da asaru hasayyi ala al-umma tasirin da ta yi ga al-umma ana aiki da su kace mutum ba hadisi ba hadisi ba hadisi bane ya ce maka jahili kace ko malamin ga muna hukan Allah na ko ko son shi kai a ce ya hikuwa ilimi da abubuwan da suka yi kama da haka
hadisi da ifi to ko da ifi ne ai sai magana ubanka
kware ku akai dai sai an saba abin da za a faɗa mawdu' kawai shi ba hadisi bane ma ƙarya ce ba ta hanyar da zai inganta tunda ƙarya ta sai a dauko hikimar wani balarabe ko wani likita a danganta ta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yiwa ita magana gaskiya ce haka take amma kuma danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne akai kuskure
al-mus'haf
al-musahhaf shine hadisin da aka sanya wata kalima musahhaf daga tashhif ne shine abinda aka samu matsala an gane ko taghyirul kalima fil hadith a gayyara wata kalima a canza wata kalima fil hadith a cikin ilimin hadisi wanda yake wannan kalimar tan ala khilafi ma rawahu thiqat ta saba ma abinda thiqat suka zo da shi ko cikin sanadi ko cikin matani sai a zo sunan wani rawi kaza sai wani malami ya kawo shi yayi kusa da shi to sai ka gane cewa malamin yayi kuskure ne saboda tallafin hadisi na farko wani lokaci ba a cika rubuta digo ba kaga ayyash da abbas duka rubuce suke haka to amma daga baya ne aka fara rubuta wani wasalin to kaga wani sai shi rubuta shi ayyash to kaga wannan matsala ce ko kuma cikin hadisi a zo a ci wata kalima sai zaman to kalma a rubutu tunda can da hadisi ma daga baya ne aka yi mishi digo da sauran abubuwa sai mutane su rubuta shi da wani abu sai ka rubuta shi kai ko da wani abu ina fata an fahimci to kaga yana buƙatar a san wannan
alhadis al-matruk
al-matruk shine wanda an ka bari wanda ba aiki da shi ma fihi rawin muttahamun bil kadhib a cikin shi akwai rawi wanda ana tuhuma shi da ƙarya matruki na daga taraka yatruku matrukan an bar shi an guje shi eh wanda abin gudu ne
alhadis al-muallaf
المعلق مني بيان شيء وند أكيد تعليقي وند إذا من تو كما أن تري دع سنة دينسا نفرقو فرقو فرقو الرجال كين سمتون أيكو متنبيو
المعروف
المعروف شيني حديث عند أكسني شيني أبين عادل لي سكر ويتو وند يساب أما وند أبا عادل لي با تو أن معروف هنا أي تند عادل يشيا كما تيساب أما وند أبا عادل با تو أنا سامو عادل لي سكر ويتو ويا شيء أنك سامو نمتون أبا عادل بيرو يا تساب أما تاسو تا يا كذا سونا سوشي أما معروف هنا شو أصلا دشينا أي
سي مالن المقارنه بين القواعد اهل السنه والجماعه وفرق الضاله
تو wannan gaskiya na bukatar dogon bayani duk da yake akwai inda zamu yin bayani kan wannan mas'ala amma a gurguje shine cewa waɗannan ka'idodi ne ahli sunna muka tacike akwai littafan da bamu faɗa ba na ilmul hadith ulumul hadith da dai sauransu ko mustalahul hadith amma a gurguje wajen shi'a waɗanga ka'idodin da muka kawo inda muke da matsala da su a wajen su sahabbai kafirai ne
subhanallah
ko ba haka ba illa shi'a ta zaidiya su bus kafirtar da sahabbai ba amma sun nuna aliyu yafi abubakar da umar da usman su wajen su zaidiya to amma shi'a tana da kaso daban-daban wanda yake sai kuma cikin al-milal wa nihal na imam shahristani sai dai su ahli sunna wadannan ka'idodin nasu sun yarda da sahabbai kina suna karba hadisi gare su amma su ɗan shi'a sahabbai ba su yarda ba sai hadisin da ya zo daga ahlul baiti shi yasa sai su bu sirrin da sahih al-bukhari da sahih muslim ba da abu daud da wane ne tunda wadanda suka rawaito su a wajen su su kafirai ne wal iyadu billah amma sai littafin kulaini sai hadisin da an karwato daga ahlul baiti kaga daga nan muka samu matsala wajen qawaidut tahdis sannan da khawarij da mu'tazila duk hadisin da zai saba ma hankali a wajen su ko zai saba ma aqida su watsar da shi za su yi to kaga daga nan aka samu matsala domin su suna taqdimul aql ala naql suna fifita hankalinsu akan mi akan nassi su ce maka annabi isa ba zai dawo ba ga hadisi mutawatiri sun tabbatar da wannan ina fata an fice ni ko su ce maka yanzu al madrasatul aqliya fi tafsir wani malami dan kasar Burkina Faso Kindo yayi bincike akan wannan a cikin madrasatul tafsir al haditha mu'tazila suna saba ma aya ko hadisi saboda bata dace da hankalinsu ba kamar yadda kuma yanzu a kasar Misra da sauran kasashen musulmi da ake samu wadanda suke gabatar da hankalinsu akan ayata al Qur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai kuma sauran firqud dhalla wadanda su da ma hadisin da ba sanin shi sun kai ba ina fata an fahimci da kuma turawa da suke tai al mustashriqun da suke suka zuwa ga hadisi firqud dhalla ne wadannan kafirai ne ma sannan kuma in muka duba zamu zo akan al qur'aniyun wadanda su kwata-kwata busu yarda ba ma da hadisin gaba daya ina tunda su mu'tazila da khawarij suna aiki da wadansu hadisi wadanda busu saba ma aqida su ba da sarran su su kuma al qur'aniyun suna cewa al qur'anin bai inganta ba zamu zo mu ga me hadisan busu inganta ba mu zo mu bayyana dalilan su wani yana yi akan jahilci wani kuma yana yi akan sarrai wal iyad billah
dake lokacin mu ya cika wanda ya kamata na rabin lokaci ya kamata mu je wajen musannafat cikin ilmul hadis da nasaran wa nazama
to insha Allah ta'ala kinan zamu tashi akan wannan sai mu shiga cikin mawdu'i mu sabo wanda zai zo insha Allah
fatan Allah ta'ala ya saka kan mal da alkhairi
amin
Allah madaukin sarki shi azzata mu aiki da abinda malam ya kanta da mu insha Allah sai nan da minti 10 insha Allah zamu sake dawowa bi iznillahi ta'ala assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh